أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، bayan haka ƴan uwa ne nesa da na kusa, muna yi muku gaisuwa irin ta musulunci. Ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Muna yi wa Allah godiya mai kowa mai komi wanda ya ƙara sada mu a wannan rana. Kamar yadda aka saba, kuna saurare daga wannan gidan radio mai albarka, murya al'umma, wanda kuke sauraren wannan barnamiji na ilimi da fahimta. To a yau ma muna tare da Sheikh Abdul Malik Khamis hafizahullah. Insha Allah za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba. Idan ba a manta ba, malam yayi bayani game da al-maqasidush-shar'iyya. To a yau malam zashi bayani game da abin da ya shahi alaka ta maqasidush-shar'iyya da qaulus sahabi. Malam fulai, tafaddal.
Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ɗan uwa muna muku gaisuwa ta addinin musulunci. Ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka sani cewa ana gabatar da darasi a nan gidan radiyon al'umma da ke birnin Kwanni daga ƙarfe 5 saura minti 10 sai zuwa ƙarfe 6 saura minti 10, a yi hutu na minti 10 a ɗauka kuma daga 6 zuwa 7. To a yau muna tare da ɗaya daga cikin ƴan uwa, Malam Sanusi. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da wannan maudu'i da muka ɗauko, wanda muka fara tare da Malam Aliyu, kuma insha Allah za mu ci gaba da Malam Sunusi in Allah ya so. To insha Allah ta'ala a yau za mu tattauna a sauran gabobin da suka yi mu na saura. Mas'ala ta farko shine wato qaulus sahabi wal maqasid. Abu na farko za mu tattauna akan me ake nufi da shi sahabi. Mas'ala ce mai muhimmanci. Sahabi shine suke cewa man laqiya annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala zalik wa in takhallala zalika ridda. Wato wanda ya hadu da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to anan kenan wanda duk bai hadu da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, ko da sun yi zamani guda ba a sanya shi daga cikin sahabbai. Sannan mu'minan bihi, wanda yayi imani da shi, kuma koda ya hadu da shi sai yayi imani da shi, don akwai kafirin da sun hadu tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, irin su Abu Jahal, irin su Abu Lahab, duka ba su yi imani ba. Sannan kuma wa mata ala zalika, ya mutu akan haka, ma'ana bai yi ridda ba, ya mutu akan kafirci. Wa in takhallala zalika ridda, koda ya taba yin ridda, domin waɗansu suna iya su yi ridda su dawo, sai kaji an ce wato hasuna islamuhu, wato tana yiwa kafiri ne yan musulunta kuma musuluncin shi ya dore, ko ku tana yiwa musulmi ne wanda yake yayi ridda, sannan kuma wato hasuna islamuhu, musuluncin shi ya inganta. Wannan shine ake kira sahabi. To abu na gaba sai magana sahabbai shine aqsam qaulus sahabi. Magana sahabbai malamai suna karkasa ta kaso daban-daban. Wasu malamai sun tafi cewa magana sahabi shine tana da hukunci guda biyu. Akwai qaulus sahabi mimma la majala lirra'yi fihi, abinda ra'ayi bai iya shiga cikin sa. To wannan in ya inganta shi sanadin wannan riwaya, za a dauke shi a matsayin wato hadisi, domin an gano cewa daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai karbo shi, ko yace an umurce mu da kaza, ko an hane mu da kaza. Kaga shi bai da izinin ya shar'anta, amma an san wanda zai umurta su ko ya hane su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi kuma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha, shi kuma baya furuci akan son ransa sai in wahayi akai masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To akwai abinda kuma sahabi yayi bayani akan sa, amma ana ganin cewa ra'ayin sa ne kina abinda ra'ayi yake da mashiga a ciki. to Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo ra'ayi na uku cewa abinda sahabi yazo da shi qabla maqtali Uthman kafin a kashe Uthman wanda yake nuna cewa a wannan lokaci babu sabani tsakanin sahabbai to waɗannan su ne aqsam na aqwal as-sahabi to bayan wannan sai hujjatu qawl as-sahabi menene hujjar fadar sahabi idan ya fadi magana malamai suke cewa idan sahabi ya fadi magana abinda ra'ayi ba zai shiga ciki ba to shikenan wannan ya zama to matsayin hujja domin yana matsayin hadisi ko nassi to amma idan ya zama to ijtihadi yayi to ijtihadin sa za a dauke shi matsayin ijtihadi amma su suna da bambanci da sauran mutane saboda su sun rayu tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sun san ra'ayuka daban-daban sun san asbabun nuzul suna da waɗansu abubuwa da suka keɓanta da sauran mutane shi yasa maganar su tana da wani i'tibar wato wani matsayi a shari'a wanda ba duk magana take da shi ba ga imanin su gashi Allah kuma ya tsarkake su Allah ya ce ya yadda da su laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubai'unaka tahta ash-shajara ga su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu 'anhum Allah ya yadda da su kuma ya ce ya musu tattayan aljanna wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha sannan kuma ya nuna cewa a hatta da waɗanda ba sabiqun al-awwaluna ba za su shiga ciki a cikin wato suratu al-hadid yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu kaga ba zai zama to dai ba waɗanda suka ciyar suka yi imani kafin fath makka da waɗanda bayan fath makka suka ciyar suka yi yaki suka yi imani sai amma Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah ya ce dukkan su an yi musu alƙawarin aljanna to kaga wanda ana da tabbacin imanin sa ana da tabbacin Allah ya yadda da shi to kaga ra'ayin sa zai zamanto ya bambanta da wadansu kuma suna cikin lokacin da larabci bai gurbata ba ma'ana tun lokacin da larabci mutane da dama musulmai ba su shiga cikin musulunci ba har ya samu matsala da waɗanda dalilan da suka sa aka kafa ilimi na nahwu don gane larabci ingantacce da wanda ba ingantacce ba idan Allah ya ba mu iko mun zo akan bayani akan abin da ya shafi wato mas'ala ta wato larabci ta nahwu insha Allah za mu yi bayanin waɗannan to kaga dai ra'ayin su yana da wato muhimmanci to sai mas'ala wadda take wato ta ƙarshe game da maganar shi sahabi alaƙarta da maqasidus shari'a wato idan muka duba fahimtar mu idan muka gina ta sabani akan abin da sahabbai suke akan shi wato za a samu matsala shi yasa daga cikin maqasidus shar'iyya waɗannan mutane ne gwaraza misallai abin koyi ne a cikin al'umma duk wanda kake ganin yana kyamar su zaka ga addinin sa ya samu matsala domin su suka rubuta alqur'ani su suka rawaito sunna mutumin da yace bai yadda da su ba to kaga an samu matsala kuma ana gane kyawun mutum ne da waɗanda yake koyi da su turawa suke ci mi ci suke cewa dimwa kici sui JTD QCA ma'ana ka bani labari ko ka gaya min wanda kake koyi da shi nan sui sai le verbe suivre ba le verbe être ba domin shi ma le verbe être ana cewa je suis shi yasa ma cikin karin magana suke cewa ɗaya daga cikin masu jin faransanci wani mai farjin faransanci ne wato sai wani ya taka wani sai ya ce mini sai ya ce wani kare ne ya taka ni kiyo sai shi Allah wani ne karen nan sai ya ce je suis pas un chien mais je suis un chien to kaga ma'anar je suis pas un chien je suis un chien ni ba kare bane kuma ni kare ne idan mutum bai fahimta ba amma abin da yake nufi je suis pas un chien ni ba kare bane mais je suis un chien ina bin bayan kare na farko verbe être ne ga masu jin faransanci na biyu sai kuma verbe suivre ne yana nufin biya kenan to don haka ana gane addinin mutum ya kyautata ne da in yayi koyi da su to kaga wannan yana daga cikin manyan maqasid waɗannan Allah bai sa su ba suka zamanto magoya bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dan su zamanto zarata a cikin ayyuka na addini abinda kuma suka yi kuskure ko kuma ijtihadi ne suka yi kuskure wannan kuma za a ajiye musu shi a matsayin su na ɗan adam wallahu ta'ala alam na'am
المساله الثانيه انما المساله تبي تاتي المقاصد في قول اهل المدينه
نعم ابين ديكي ده علاقه دا اقوال اهل المدينه اجماع اهل المدينه انا كرسي اجماع اهل المدينه وندا كما مالكيه سو سكاي فيتشي دشي دد ديكي انا ما مسالر واتو فهمتا غرغو فهمتا دومي ابين دا اكي نوحي دا اجماع اهل المدينه مالمي سكي تشيوا واتو شيني العمل الذي اجمع عليه الصحابه والتابعون مما لا مجال للراي فيه abinda sahabbai da kuma tabi'ai suka yi ijma'i akan sa kuma abinda ra'ayi bai iya shiga cikin sa to wannan ana i'tibarin shi a shari'a sabanin da suke cewa Imam Malik yana ganin cewa za a yi aiki da amalu ahli Madina wato kai tsaye a'a idan ya zamanto abu ne wanda an yi ijma'in sa wato kuma babu saba abu ne wanda ra'ayi bai shiga ciki amma in abin da ra'ayi ke shiga ciki to su ma malikiya ba su ce ana aiki da shi ba mutlaqan ina fatan an fahimta don saboda wannan mas'ala ce wanda yake tana da kaifi zaka ga wadansu dalibai suna abin nan to idan ya zamanto abin da ra'ayi bai shiga ne to malamai suna ganin ana iya aiki da shi domin sahabbai ba za su yi ittifaki ba na Madina akan wani abu wanda yake na kuskure an gane ko to sannan kuma shi wannan abin menene alakar sa da maqasidus shari'a idan muka duba ita Madina nan ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rayu sannan kuma sahabban nan muna da tabbacin kasancewar su mutane nagari to idan dai ijtihadin da suka yi abu ne wanda ra'ayi wato ijma'in da suka yi abu ne wanda ra'ayi ba zai iya shiga ciki ba to wannan zai nuna cewa nafsi ne domin su kansu ba za su yi aiki da ra'ayin su ba to idan kuma abin da ra'ayi ne zai iya shiga cikin sa to wannan kuma ba za a iya cewa ai aiki da shi ba mutlaqan sai an bincika an gani an tace dalilai wajen gabatar da su ko jinkirtar da su don saboda a samu wato mafita a cikin shari'a ina fata an fahimta wannan shi ne abin da malamai suka yi magana kenan addinin nan ba wai don saboda ita garin Madina ba kawai muka dauke shi ba dan kuma su saboda su sahabbai suna larabawa bane a'a saboda sun kasance sun rayu tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam musamman Madina wuri ne wanda yake nan ne wuraren da hadisi ya fi shahara kuma ba zai yiwu ba a ce sun yi ijma'i akan abin da suke ganin cewa babu wani dalili akan sa to wannan kenan cikin maqasid kin sa zai taimaka muna gane tushen waɗansu abubuwa a kasancewa su a Madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan suna da alaka da addini wannan kuma zai bamu cewa misalin waɗansu abubuwa da muke ganin ana aikatawa wanda kuma mun tabbatar da sahabbai sun aikata su to idan zamu yin koyi wajen tarjihi misali ko da ma mu ce ba mu yi aiki da su ba mun samu an yi sabani waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza sai muka samu amalu ahlil Madina an gane ko yana tare da ɗaya daga cikin ra'ayukan to wannan yana daga cikin dalilan da za su sa a rinjaye da wannan ra'ayi akan wancan ra'ayin wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimta na'am
sai abu na gaba shine alaka ta maqasid tare da wayansu kawan mabahith
na'am
kawan nasakh
na'am
menene alakan su
to in an ce al maqasid al shar'iyya nan duka muna nuna suna da fadi ne ilimi ne mai fadi domin mushkilar da ake fama da ita ilimi ne wanda da yawan mutane ba su yi zarfafa bincike a kansa ba sai suna takaitar da shi akan waɗansu abubuwa tun jiya da muke bayani mun ɗauko alaƙa shi tarihin sa alaƙa shi da alƙur'ani alaƙa shi da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaƙar sa da ijma'i alaƙar sa da qiyasi wato alaƙar sa da istihsan alaƙar sa da saddu zara'i an gane ko alaƙar sa da istishab da kuma alaƙar sa da maslahal mursala alaƙar sa da asbabun nuzul duka dai yana da alaƙa da ababe da dama to yanzu kuma anan yanzu zamu tashi akan ilmin maqasid ash-shari'a wato maqsad na shari'a a cikin wato waɗansu mabahis na ilmi usul al-fiqh an gane ko to sai mu zo zuwa ga an-nasakh an-nasakh yana shiga cikin ulumul qur'an yana shiga cikin usulut tafsir kuma yana shiga cikin usulul fiqh dan mu fahimci wannan da kyau kan wani yasa tsammanin maimaitawa ne akai nan kuma muna bayani ne akan sa a cikin ilmul maqasid menene amfanin sa mas'ala ta farko wato shine cewa me ake nufi da an-nasakh shine tashin farko an-nasakh malamai suna cewa abinda ake nufi da an-nasakh yana daukar ma'ana uku a larabci duk da yake ma'ana biyu su ne suka fi shahara na farko shine wato abinda ake kira wato al-izala izala shine gusar da abu an gane ko al-izala shine gusar da abu larabawa suna cewa nasakhati shamsu wato adh-dhilla rana ta shafe inwa an gane ko kuma ce ta gusar da ita to kaga wannan ma'ana kuma ta zo a cikin suratul hajj wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan Allah yake cewa bamu taba turawa ba min qablika gabanin kamin rasulin wato manzo wala nabiyyin ko annabi illa idza tamanna sai dai wato a lokacin da yayi karatu nan tamanna ba ana nufin guri ba alqa ash-shaytanu fi umniyatihi sai shaytan ya jefa a cikin karatun da yake yi duk da yake an kawo wata kissa wadda take ta ƙarya cewa shaytan ya ari harshen manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mushrikai suka yi sujada a ƙarshen suratul najmi wannan kissa bata inganta ba Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya littafi wato na ƙaryatar da risala yayi akan wannan an gane ko na karyatar da wannan nasbul majaniq wato abin nan fi qissatul gharaniq ko li qissatul gharaniq sannan kuma Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti a cikin wato rihlatun ila baitillahi al-haram ya tattauna akan wannan matsala ya nuna bata inganta ba ta wato ta fuskar sanadinta da kuma ta fuskar ma'ana akwai dalilin da suke nuna cewa bata inganta ba domin bayyuwa shaydan a bashi iko wajen isar da sako ga annabiyan Allah subhanahu wa ta'ala to dan haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah kuma shi subhanahu wa ta'ala dan haka idan muka duba an-naskhu nan yazo ma'ana shafewa idan muka je ma'ana ta biyu ta an-naskhu malamai suna nufin cewa wato at-taghyir canza abu wanda wannan ma'ana bata shahara ba a cikin yaren larabci duk da yake akwai ta ana cewa nasakhati nasakhati ar-rihu athar al-bait wato iska ya canza alamomin gida an gane ko sannan ma'ana ta uku ta an-naskhu abinda malamai suke cewa tana nufin wato abin nan shine an-naqlu ciratar da wani abu ana cewa wato nasakhati wato an-nahlu al-asal wato mu ce kudan zuma ko zuma ta canza wato abin nan zumuwarta ko wannan zumuwarta ta canza mata wuri to kaga shine nufin an-naqlu ciratar da abu ko abin da yake kama da an-naqlu shi yasa zo a cikin suratu al-jasiya kafirai Allah zai yi bayani wato inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun mun kasance muna rubutawa to kaga aiki daban rubuta shi daban amma da yake kamar cirata ne tunda da aikin ka da abin da aka rubuta sun zo dai sai malamai suke kiransa an-naqlu to wannan shine wato ma'anonin da an-naskhu shi ke dauka a cikin yaren larabci amma idan muka zo a cikin shari'a ta addinin musulunci an-naskhu abin da yake nufi sun kace wato al-khitabud dal ala irtifa'il hukm ash-shar'i wato al-khitabud dal ala irtifa'il hukm ath-thabiti bid-dalil al-mutaqaddim al-muta'akhir al-mutaqaddim ala wajhin lawlahu lakana thabitan ma atarakhihi anhu dani daga cikin ta'rifat abin da ake nufi da an-naskhu shine al-khitabu asamu bayani daga wajen Allah wato kitabu shari'a domin wani ba zai iya magana ba face in ba da cikin alqur'ani ba ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan al-khitab ana nufin na Allah ko na manzo ad-dalu wanda yake nuna al-irtifa'il hukmi wato akan cire hukunci ko rage masa wato fadi as-sabiti bil hukmi al-mutaqaddim wato wanda an hukuncin ya tabbata ne da wani nassi na alqur'ani ko sunna wanda take ingantatta an gane ko nassin kuma ya zo bayani wato al-mutaqaddim nassin ya gabata sai wani ya zo bayansa ala wajihin ta fuskar da cewa laulahu in ba dan da wannan hukuncin ba wato lakana sabitan da hukuncin ya tabbata kenan in ba dan da wancan ya zo ya ce an shafe ba da hukuncin tabbata yake sai suka ƙara wani sharadi suka ce ma atarahihi anhu ya zamanto kuma yayi jinkiri domin shi takhsisi zai zo kai tsaye ce banda kaza banda kaza misali ayat da ta zo ta masu qazafi والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون سألتي إلا الذين والذين يرمون أزواجهم إلا الذين تابوا كاغا إلا الذين تابوا أنتروا إن سوك توبا sannan kuma sai aka sake takhsisin sa banda mutumin da ya jefi matarsa da tayi zina kenan mutumin da ya jefi matar da tayi zina za a yi masa wato bulala 80 to sai malamai suke ce to illal ladina tabu su waɗanda suka tuba an yi sabani wato wajen tuban shin fasikuna ne ko zai koma ga dukansu gaba ɗaya almuhimmu dai an nuna cewa su waɗannan hukunci ya tabbata gare su na fasikanci sai anka ce illal ladina tabu to wannan ba a kiran sa naskhu sai a kira shi at-takhsis tunda sun zo haɗe lokaci ɗaya shi yasa ma atarahihi anhu ina fata an fahimta to wannan shine bayanin da malamai suka yi na ta'rifi na wato an-naskhu to abu na gaba sai akwai mas'alolin da malamai suka tattauna akan su akan an-naskhu na farko shine jawazun naskhi bila badalin shin shi an-naskhu za a iya cire hukunci ba a kawo wani ba malamai sun yi sabani akan wannan matsala waɗansu malamai sun ce ana yin an-naskhu amma ba a kawo badali ba waɗansu ma sun ce babu naskhu kwata kwata ina fata an fahimci ni waɗanda suka ce babu naskhu akwai kafirai akwai yahudawa suke nuna cewa babu an-naskhu domin an-naskhu yaqtadi al-bada al-bada'u kuma al-lugha fi al-lugha shine wato adh-dhuhur bada yabdu buduwan idha dhahara allati thumma badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayat la yasjununahu hatta hin kenan ya bayyana gare su to amma a cikin istilahi ana rufin ar-ra'yi al-mutajaddid ra'ayi ya sabunta kaga wani abu can da ya zo daga baya a ce abin nan babu shi to wanda kuma cikin shi an ci wannan aqidata al-bada'u akwai ta saboda tawilin ayoyi waɗanda suka tabbatar da sahabbai Allah ya musu tattalin aljanna Allah ya yarda da su sai aka kirkiro aqidata al-bada' saboda a nuna daga baya ra'ayin Allah ya canza wal iyazu billah to su kuma mushrikai da kafirai da yahudawa sun yi wannan ne saboda waɗansu aka hukunci hukunci da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da su dan saboda su yi suka izuwa gare su ina fata an fahimce ni to dan haka sai suna wannan amma idan muka dibi ayoyi sun tabbatar da akwai annasu domin Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha ba mu taba shafe hukuncin wata aya ba an gane ko 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 muka shafe karatun aya da hukuncinta ko muka shafe wato lafazi amma ba mu shafe hukunci ba ko muka shafe hukunci wato ba mu shafe lafazinta ba to in na'ti bi khairin minha za mu zo da wanda tafita alkhairi aw misliha ko tamkarta to kaga wanda ya nuna ana shafewa a cikin suratu wato ar-ra'd Allah yake cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab Allah yana shafe abin da yagga dama ya tabbatar da abin da yagga dama to kaga kenan shafe wannan ta shafi wato abin da yake na ayoyi abin da malamai suka yi bayani da sauran abubuwa da Allah yake iya shafe yake da niyyar shafewa sannan abu na uku suna fada a cikin suratul nahl aya ta zo wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu inma anta muftar wa idza badalna ayatan makana ayatin idan muka musanya aya ko muka zo da wata aya a madadin wata aya to kaga wannan ya nuna duka ana yin wato an-naskhu to kaga wannan naskhu sabitun bi shari'a sabitun fi shari'a ya tabbata wato a cikin shari'a ta addinin musulunci to sai malamai suke kawo wani abu shin ana yin naskhu bila badal ba tare da an kawo musanya ba wadansu malamai suka ce wannan ya taba afkuwa wadansu malamai suka ce ya halatta a hankali a shafi ba a kawo wani ba amma a shari'a bai kasance ba wadansu malamai suka ce a hankali ya tabbata a shari'a ya kasance ina ne suka bada misali suka ce a cikin suratul mujadala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يا كون عندكم كي إيماني إذا كنت أصنقانا واد منزوتك بعد صدقة سننكو قانا دوشي دقبايكم سي أكشافي أكتي أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم wato kuna jin sauna ko tsoro na ku gabatar da sadaka to fa idlam taf'alu tunda ba ku aikata ba ko ko a wasu riwayoyi ana cewa Aliyu dai aiki da wannan wa taballahu alaikum Allah subhanahu wa ta'ala karbi tubanku kina Allah ya shafe wannan hukunci to sai suka ce Allah ya shafe wannan kuma bai kawo wani hukunci ba kina wannan ya nuna akwai an-naskhu shi yasa ma dai daga cikin malaman usulul fiqh na kasar Mauritania wanda yayi wato nashrul banud ala maraqis saud alfiya ce cikin ilmul mustalah yake cewa wa yunsakhu al-akhaff bi-thiqal wa qad yaji'u ariyan min al-badal kina ana shafi al-akhaff mafi sauki bi-thiqal da abin da yake mai nauyi wanda zamu zo bayani akan sa wa qad yaji'u ari yaji'u ariyan min al-badal yana yiwa a zo da hukunci wanda ya zamanto ba tare da an ka masa madadin sa ba to amma waɗansu malamai sun tafi cewa bai yiwa ai naskhu ba tare da an zo da madadi ba sun kace saboda Allah ya ce ma nan sakh min ayatin ba mu taba shafe wata aya ba aw nunsiha ko ko muka wato mantar da kai ita na'ti bi khairin minha za mu zo da mafi alkhairinta sai suka ce to kaga an ce matuka aka je aka shafe to sai an kawo madadi kenan wannan ya nuna akwai ash-shartu wal jawab kuma sharti da jawabi suna gaskatuwa ne idan aka hada su sai suka ce to wannan dole sai an kawo wato madadi wanda Sheikh Al-Allama Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Shanqiti ya tafi akan wannan ra'ayi wato a cikin muzakkaratun fi usulil fiqh to idan muka duba kenan wannan wadansu malamai sun ce bai taba kowa ba a cikin wato shari'a dan haka suka ce to aka ce da su to da aka ce su daina bada sadaqa to ai kun ba a kawo wani hukunci ba sai suka bada amsa cewa a'a yanzu an ba su dama in sun ga dama su bayar in sun ga dama su bari shi ko da abu yana wajibi yanzu an maida shi mubah kenan ya zamanto an saukaka musu kenan kaga wannan shine khairu duk da yake wadansu malamai sun tafi cewa na'ti bi khairin minha za mu zo da hukunci ko sun tafi cewa na'ti bi khairin minha za mu zo da lafazi to amma zance mafi inganci aya tana bayani ne kan zancen hukunci wallahu ta'ala a'lam to idan muka duba sai mu duba mu gani cewa akwai abinda ake kira wato maslaha to masalih kin da muke tattaunawa akan su zamu kawo nau'i na nasakh waɗansu daga cikin su sai mu kawo maslahar da ta sa akai haka saboda naskhu yana daga cikin abin da almustashriqun da kafirai suke suka a cikin shari'a ta addinin musulunci misali na farko naskhu wato al-asqal bil akhaffi shine wato a shafe mafi nauyi da abin da yake mai sauki wannan bai buƙatar wani abu domin dama mutane sauki suke buƙata Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wato suratul anfal da yace mutun dai zai tsaya gaban mutun goma na kafirai yake su daga baya sai yace zai kuma daidai da mutun biyu kenan wato Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu wato harridil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 in akwai mutun 20 daga cikin ku masu hakuri za su rinjayi mutun 200 kenan kaga kowane mutun zai tsaya akan mutun goma daga baya sai Allah ya canza wannan hukunci yace al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa yanzu Allah ya saukaka muku ya san akwai masu rauni daga cikin ku fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 in an samu mutun 100 daga cikin ku za su rinjayi mutun 200 kenan za su iya tsaya su yake su to kaga wannan yake nuna cewa da hukuncin da tsanani aka saukaka mishi to alaka shi da maslaha ita ko shari'a ta ginu ne akan saukakawa Allah ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son sauki gare ku baya son tsanani gare ku sai mas'ala ta biyu maslaha wato naskhul akhaffi bil asqali a shafe mai sauki sai a kawo wanda yake na da tsanani to wannan kuma malamai suna buga misali da shi shine cewa can azumi Allah subhanahu wataala ya bada akan ra'ayin wadansu malamai zabi in kaga dama kai azumi in kaga dama ka ciyar ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin idan muka dauki qira'a wa alal ladina yutiqunahu wadanda suke iya azumi busiba fidyatun ta'amu miskin to za su ciyar da miskini kiran can an ba su dama su ciyar ko kuma su yi azumi duk da yake akwai wata riwaya wadda wasu malamai suke karantawa allazina yatawqunahu wadanda ba sa iya yin azumi ko suke yin suna shan wahala to a ra'ayin su babu wannan to amma idan muka duba daga baya sai Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci wata nan ba an kace faman ra'a minkum ash-shahra ba dan haka ba a ce sai kowa ya ga wata ba shahida an kace wanda yana halarci an ce an ga wata to shikenan yana halarci a cikin watan Ramadan ma'ana yana raye kenan kuma idan yana da lafiya ba akan balaguro ke ba bai da rashin lafiya ba mace bace mai haila falyasum sai an kace azumce shi kenan yanzu babu zancen ba da fidiya ga mutumin da yake yana da lafiya bai da wani uzuri a shar'ance to kaga wannan da an ba su dama su yi azumi ko su ciyar yanzu kuma an nauyaya musu to amma da yake azumi ibada ce tana dauke da fa'idodi masu yawa kaga kenan maslahar da shari'a ta kalla shi yasa Allah ya ce wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun yin azumi shine mafi alkhairi gare ku to kaga maslahar da shari'a ta kalla kenan a ce a cikin annasu akwai maslaha wadda shari'a take kalla misali na biyu wanda malamai suke bayarwa akan wannan shine abin da ya shafi sha'anin zina farko Allah subhanahu wata'ala da yazo sai ce wallati ya'tina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ماتن da suka zo da suka aikata alfasha daga cikin ku to ku sa shaidu hudu daga cikin ku fa in shahidu in sun shaida fa amsikuhunna fil buyuti ma'ana ku rike su a cikin gida da an kace arba'atan minkum nan ba ana nufin dole sai mutun hudu ba a'a ko da miji tare da mutun uku ne dan saboda kan wani yayi mata mummunar fassara sai aka ce to in sun shaida fa amsikuhunna fil buyuti ku rike su ku hana su hita an gane ko a cikin gidaje hatta ya tawfahun nal maut sai mutuwa ta zo aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko ko sai Allah ya sanya musu hukunci wallazani ya'tiyani ha minkum fa'adhuhuma wadanda suka zo suka aikata zina fa'adhuhuma ku cutar da su ma'ana ku cutar da su ta fuskar baki ko ayyara su ku ce kai abin kumya ko char ko kuma ba kai abin kwarai ba ko kuma a dake su da takalmi ko abin da ya kama da haka daga baya sai hukunci ya zo na shari'a الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة da mazinaciya mace da mazinaci namiji ai musu bulala 100 to kaga rikewa cikin gida ko bugu da takalmi bai kai yin bugu da bulala ba an fahimta to kidan kaga an tsananta wato ukuba kenan akan su to sai malamai suka ce saboda zina tana haifar da banna mai yawa a cikin al'umma tana bata al'umma tana bata aure tana bata soyayya tana kawo gaba idan mutum yayi zina da matar wani yana wannan yana haddasa fitina tsakanin fami ko family ta shi wanda yayi zina da mijin da kuma matar matsaloli da dama tana sawa a dauki da a kai shi a gidan da ba nashi ba ma'ana ya zama to shi gine an haife shi da sauran dai bannonin da take haifasuwa to sai shari'a ta zo da maslaha ta ce ai bulala 100 idan ba su taba yin aure ba idan kuma sun taba yin aure za a jefe su sannan kuma idan bai wace za a yi mata bulala 50 domin Allah ya ce fa idza ahsanna ko uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al azab za a yi musu rabin azabar da ake yi ma wadancan sai Allah ya ce zalika liman khashiya al anata minkum wato ana zancan za a yi mata bulala 50 to sai aka ce shi ma bawa za a yi masa bulala 50 ajiya muna zancan idan mutun yayi jinya ya taba aure za a jefe shi ina kawo maganar malamai wadansu sun tafi cewa a'a za a jefe shi ne wadansu malamai sun ce za a yi masa bulala 100 da baiwa da bawa sabanin mu'tazila da suke ganin cewa wannan hukuncin ba shi bane to sai ni rajjaha magana ta waɗanda suke cewa za a jefe amma zance mafi inganci mazhab na ahli sunna wal jamaa shine za a yi musu bulala 100 dan haka wannan magana tuntuɓin baki ce kuskure ne wallahu ta'ala a'lam to kenan dalilin da yasa aka shafe hukunci aka kama tsanni saboda kare al'umma daga afkawa cikin wannan cuta dan ka a ce an shafe mai sauki an kawo mai tsanani ita ko shari'a a galibi ne take kallon saukakawa kuma sauki yana da alaka ne nisbi ne da abar al'umma ta lalace ƙara a tsananta mata saboda ta tsarkaka ina fata an fahimce ni to wannan yana daga cikin maslaha ta wato shigar maslaha a cikin wato an-nasakh sai abu na gaba abinda suke kira al-masalih fi nasakh al-musawi idan aka zo shari'a wani lokaci za ta shafe abu da wanda addaidai da shi yanzu mun bada misalai guda biyu to ya an kai abu iri ɗaya ne kuma a shafe wannan aka wannan to sai aga to me amfani shi ai a bar shi kinnan misalin da malamai suke bayarwa akan wannan dibin alqibla lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yana makka yana dibin ka'aba da ya dawo madina sai aka shafe aka maida hukuncin dibin masallacin baitul maqdis ko ba haka ba to kaga wannan duka dibin alqibla da gabas da yamma in ka diba duka babu ne bambanci daga baya kuma aka sake shafe hukuncin daga dibin baitul maqdis aka mayar da shi makka to kaga wannan an shafe hukunci to kaga juyar da fuska ba duk abu ɗaya ne babu wani bambanci gare shi wajen wahala ga dan adam to amma menene hukuncin irin wannan koko menene maslahar da tassa aka yi wannan to sai malamai suke cewa daga ciki shine Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya jarrabi bayinsa ya ga wa zai bi shi wa zai ba wane ne ba zai bi shi ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai ba mu sanya al-qiblar da kake akan ta ba sai dan mu san wane ne zai bi manzo nan mu sani ba ana nufin sani ba na jahilta a'a mu bayyana wane ne zai bi manzo dan nan ba ana nufin Allah zai ƙara sani ba dan daliban ilimi kasu zai yi fassara wanda take wato mai hatsari cikin Qur'ani za ka wani abu an nuna Allah dan ya sani amma ana nufin ya bayyana thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayni ahsal ma labithu amada fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin duk ban kansu ba ana nufin ba Allah zai ƙara sani domin a cikin suratu Ali Imran Allah ya ce wal yabtali Allahu ma fi sudurikum wa liyumahhis ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur Allah yayi haka don ya jarrabi abin da ke cikin zukatanku ya tace abin da ke cikin zukatanku sai Allah ce Allah masani na kenan ya nuna maka don ya bayyana yake rufi ba don ya ƙara ilimi ba ina fata an fahimce ni don haka irin waɗannan ayoyin yana da kyau ɗalibin ilimi yayi hattara wajen fassarar su to kenan daga ciki shi hukuncin ana nuna maka daga cikin hikmata wato an-nasu a nuna maka dalilin da yasa Allah ya aza hukunci kuma a nuna maka dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe shi to wannan shine wato al-musawi wanda ya dace wato al-qibla da kallon al-qibla da al-qibla ba a cewa wannan yafi wannan wuya sai kuma abinda malamai suke kawowa shi an-nasu ya abku ne a cikin abubuwa guda uku na farko a shafe hukunci da kuma rubutu hadisi ya tabbata na matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummul mu'minin aisha radiyallahu anhunna ajma'in wa anhum an sahabati ajma'in suke cewa hadisi ne a cikin sahihi muslim take cewa kana fi ma unzila min alquran ashru rabaatin yuharrimna akwai da abinda aka sabkar na cikin alqurani wato abinda ke haramtawa na shan nono yaro idan ya sha nonon wata mata ta haramta gare shi da ayyanta 10 ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات كنن عشر رضعات معلومات قوم لي أنصن سودة قباية أكشف في سودة بير تتشي وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم يامت وهن فيما يقرأ من القرآن شنا دكتيا بنا اتكارن تاوى وانا سيما لما يسكت يتو أنشاف حكم تن أنشاف آية don hukuncin ta faɗi an shafe shi kuma ayar ba mu ganta ba kina wanda nuna an shafe wannan aya sabanin waɗansu in shi'a da waɗanda suke da mustashriqun masu mummunan tunani sai su ce to ai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ana karanta su cewa an karanta su waɗansu daga cikin mutane ba su san cewa an shafe su ba to kinan karanta su tunda an rubuta alqur'ani da karshe an yi ittifaki akan sa wannan ya nuna wadannan ayoyin sahabbai sun san an shafe hukuncin su tana yiwa wani ne bai sani ba to nan an shafe hukunci an shafe karatu nabi kuma naskhul hukm duna rasmi ana iya shafe hukunci amma ba a shahe rubutu ba misalin aya wadda muka kawo ta zancin yaki da Allah ya ce in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 in akwai mutum 20 masu hakuri za su rinjayi mutum 200 kenan mutum guda sai a gaban mutum 10 sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa ko du'afa Allah ya san akwai masu rauni daga cikin ku Allah ya san akwai rauni tare da ku sai Allah ya saukaka muku to kaga waccan aya ta farko an shafe hukuncin ta amma kuma ana karanta ta to wani zai ce to me amfanin kuma karanta ta ko ba haka ba me amfanin ana karanta ta an bar karatun amma kuma an shafe hukuncin a'a saboda ka san tarihin yadda ake shafe ayoyi sannan kuma wannan aya karanta ta duk harafi guda kana da lada 10 kinan maslaha ta bayyana a cikin wannan sai abu na gaba daga ciki malamai suka ce ana naskhur rasmi wato dunal hukmi an gane ko ana iya shafe ar-rasm wato rubutu amma dunal hukm sai a bar hukunci suna kafa hujja kamar da aya da ta zo ta zina ash-shaykhu wash-shaykha idza zana ya farjumuhum al-batta nakalan bima jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizul hakim ash-shaykhu wash-shaykha mutun idan ya taba aure ko mace ta taba aure suka yi zina to a jefe su to wannan kaga an sha wannan hukunci yana nan tabbaci a musulunci in ka diba cikin malit tafan da suka gabata irin su at-taura zaka ga akwai jefe wadanda suka yi zina kenan ba wai cikin musulunci aka fara shi ba to amma ba a karanta ta wani zai ce to me amfanin a shafe karatun kuma a bar hukunci shi naskhu dama Allah ya halicce mu don mu bauta masa kuma bauta tana tabbata ne yi ma Allah da'a dan haka idan hukunci Allah yadda ya ga dama zai yi ba wai yadda hankalinka ne yake son ai ba wanda bai yadda ba sai ce a to ya za a ce Allah ya wannan to kaga sai Allah subhanahu wataala yi daga cikin hikimar sa ya ga wane ne zai bi umurnin sa wane ne kuma zai bi turawa ko ya sa hankalin sa ya ce a'a wannan bai dace ba to wannan shine abin da ake tunani na an-naskhu wato nau'ukan sa wadanda mun ka kawo kuma alakar naskhu da shi shine cewa babban maqasid yana nuna cewa Allah ya sanya wasu hukumce hukumce daga baya sai ya ga wadannan hukumce hukumce yana da buƙatar ya saukaka ba bayan su sai ya saukaka musu sannan kuma ba wai wani ra'ayi ne Allah ya canza ba a'a ya san cewa hukuncin amfanin shi ya ƙare sai ya kawo wani a wurin sa wanda ya dace da al'umma to kaga wannan yana daga cikin abin da nuna maka hikiman ma shari'a ta musulunci hukumce hukumce an saukar da su sannu yadda al'umma za ta iya dauka su ta nan za mu iya fahimtar wato maqasid shari'a maqsad na shari'a a cikin wato abin da ya shafi mas'alata an-naskhu wallahu ta'ala a'lam na'am
mallan sai ne ku ta gaba asabakumullah maqasid manhuhi na addini da ijtihadi na malamai
na'am
kenan ya za mu iya gamo ina abubuwan guda biyu kuma menene asalin ma wannan ijtihadi
na'am
mi za mu ci gaba da wannan ijtihadi dan mutane da yawa suna so su ji wannan saboda mas'ala ce wadda take da muhimmanci
na'am
musamman gare mu daliban ilimi da ma malamai
na'am malamai suna bayani akan mas'ala ta abin da ya shafi wato al-ijtihad mas'ala ta al-ijtihad kalima ce wadda an ƙara mata alif wa ta asalinta al-jahd ko al-juhd al-jahd shine al-mashaqqa shine wato mutun ya kai ya wahala an gane ko an kai inda mutun ya wahala shine al-mashaqqa ko abin da yake da wahala yake dauke da wahala ko yake tattare da wahala shine abin da malamai suke kira wato a cikin lugha al-jahd ko al-juhd daga nan aka samu mas'ala ta al-ijtihad daga nan aka samu mas'ala ta al-ijtihad daga nan aka samu mas'ala ta al-ijtihad yin ijtihadi idan muka duba shi al-ijtihad kin nan yana da mas'aloli daban-daban na farko mun kawo ma'anar shi a lugha abu na biyu wato ma'anar shi a cikin shari'a me ake nufi da al-ijtihad a cikin shari'a sai malamai suka ce abinda ake nufi da ijtihadi a cikin shari'a shine bazlul faqih wus'ahu malami na fiqihu wanda ya san fiqihu da ilmu usulul fiqh ya zuba kokarin sa ya tsaya ya nace tukuru an gane ko fi nazari بدل الفقيه وصعه بالنظر في الأدلة يكلد للينا شريعة دبان دبان أنغانيكو بأن يحصل له الظن دمينا سنجاكي غزاتو وانديك يارين جايا شين أتنو الظن الراجح أنغانيكو أو القطع كوكو يكيغ ينكي واتي وتريبسطري بأن حكم الله في المسألة كذا حكم تن الله أتكي مسألة شيني كذا شين أتنو هيدي اجتهادي to wannan ijtihadin nan dai ne daga cikin ababen da cikin shari'a an yadda da su sai dai akwai masalolin da suka shigo a cikin sa waɗanda ya kamata ayi bayanin su na farko akwai waɗanda suke tilastar da cewa shi ijtihadi mutum bai da idan yayi ijtihadi ya saba ma mazhabobi guda hudu malamai suka ce a'a wannan masala kuskure ce su mazhabobi guda hudu ba addini bane wato cikin alqur'ani da sunna ba a sai tsaye da ijtihadi akan wani ba kinan ba a cewa mazhabobi kawai za a biya amma su mazhabobin nan za a ba su matsayin su za a duba su tana yiwa idan ma ta lillan busu fita a cikin su ba sai a diba a ga wace mazhaba ce tafi karfi na dai kenan na biyu waɗanda suke ganin cewa daga karni na hudu ijtihadi ya kare ba za a yi ba wannan shi ma malamai sun fitar da shi domin cikin kowane zamani ana iya samun mujtahid domin hankali da ma'arifa da ilmi a kowane lokaci Allah subhanahu wataala yana iya kawo waɗanda za su iya ma addinin sa hidima ina fata an fahimta to shi ijtihadin nan malamai suke cewa alaka shi da shari'a shine cewa in kaga malami ya fadi wata mas'ala to ya kalli akwai wata maslaha ta shari'a a tattare da ita bai yiwa mutun ya zamanto mujtahid bai san masalihus shari'a ba ko maqasidus shari'a sai ya san al maqasidus shar'iyya maqsad na shari'a sai ya gina ijtihadin shi akan maslaha ta gane alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya gane maslaha a cikin wannan al'amari da abin da ya dace da ita
nan ga yana nuna ba kowa ya kamata a ce yana yin magana ba game da masail na addini ko kuma na ijtihadi
kwarai da gaske akwai sharuɗa da suka kawo duk da yake wasu sharuɗan sun tsananta saboda shi ijtihadi ana iya samun ma mujtahidi a wani babi a wani ilimi da ya fice ma'ana cikin wani wata mas'ala ya zama to mujtahid wata mas'ala kuma bai da ilimi akan ta akwai al-mujtahid wato wanda yake mutlaq yana iya yin bayani akan kowace mas'ala wanda kuma sun yi karamci ba ko cikin kowane zamani zaka iske an kadan ne a cikin al'umma dan haka dole na ba ko ya kamata yi magana ba wannan abu ne wanda yake kaman ma zamu iya cewa badahi an gane ko duk da ke suna cewa badihi amma malaman lugu suka ce badahi ake cewa ala ayyati hal abu ne wanda yake bai bukatar sai an tattauna akan shi ko sai an bata lokaci ko sai an yi cece ku ce akai dalili kuma yanzu idan ina da mashin ya lalace wa zan kai mashi ya gyara malamai zan kai shi ga malamai
mai gyara
eh ba zan kai ma malamai ko to idan kuma ina da jin rashin lafiya ma'ana a cikin jikina wa zan kai ma zan je wajen malamai ne su bani maganin da zan sha koko wajen likitoci zan je to idan ana son a tuka mota wajen malamai zan je su tuka mota kaga ba zan je wajen malamai ba to idan zaman to kowane dan adam musamman ko a turai yanzu haka kowa shi na da speciality tashi akwai fagen da ya karanta idan aka fita anan sai ya ce maka wannan ba fagen sa bane duk da yake zaka iya samun mutumin da ya san abu biyu ko uku amma bai yiwa duniya ya zaman to ka san komai ko ba haka ba dan haka idan an yarda da cewa ilimin geography geograph zai bayani ilimin histoire historian zai yi bayani ilimin medicine sai wanda ya karanta medicine zai yi bayani to ya za a yi a ce ilimin shari'a kowa yana da izinin yayi bayani a'a wannan kuma abu ne wanda saboda shi addini bai da kariya kuma abu ne wanda mutane suna ganin hatsarin sa kamar karami ne tunda sai an je lahira shi yasa kowa yake ganin cikin matsala ta addini zai yi bayani dan haka dai ilimin ijtihadi an gina shi akan maslaha saboda gane maqsad na shari'a abinda wato mahalicin mu yake so dan saboda mu yi aiki da shi domin shi wato idan an kai ijtihadi ijtihadin ya bayyana wato kuma mas'ala ta bayyana kina abinda ake bukata aimi ai aiki da ita mu ko an halice mu idan mu bauta ma Allah kenan idan ba mu san hukuncin abu ba ba za mu iya bauta ma Allah da shi ba to kaga wannan yana daga cikin manyan maqasid na ilmu al-ijtihad wallahu ta'ala a'lam
to kaman mallan yanzu ijtihadi na mazhabi
na'am
misali mutun ne wanda yana da ilimi akan wani mazhabi muayyan
na'am
yana iya ijtihadi cikin shi ko kuma dole sai ya san duka gabaki ɗaya masail na sauran mazahib
na'am
sannan zai iya ijtihadi
to abinda malamai suke cewa mazhaba guda ba ta iya maida ka mujtahid domin shi mujtahid sai ka san mazhabobi gaba daya sannan sai ka san usulikin su sai ka san adillakin su sannan kuma sai ka san yadda ake istinbatin hukunci dan haka mazhaba guda zaka iya zamantowa mufti a wannan mazhaba amma ba zaka iya zamantowa mujtahid ba ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam na'am
nan nukta mutawalko shine manhuwa ta addini da kuma taqlidi
Na'am.
Kenan shine saurare da duka daga wani?
Na'am.
Domin ayi aiki.
To, kenan shi kuma taqlid alaka shi da maqasid ash-shari'a. At-taqlid sun kace wad'u shay'i wato fil 'unqi ma'a al-ihatati bihi. Shine mutun ya dauko abu ya rataya a wuyansa amma ya zaman to yayi kewaye wuya gaba daya. Shi ake kira taqlidi fil lugha. Amma a shar'ance ana nufin wato al-akhdhu an gane ko بقول الغير من غير معرفة دليله ككرب إما قلنا واني أما باتر ركاسن دليل سبا تو شيء أكي كرا تقليدي تقليدي كما كنا ينزو إذا مالمي متن بي كراتو بي ذوتن بي واني مالمي مسألة باشي أمستا تو شيء تنا يوكو أم باشي دليل ما بي سمى يا ذا يا افتتد حكم چنبا تو أنا شيء أكي كرا تقليدي أنغاري كو تقليدي أنا ينسى وريبيو أنا ينسى تكين أكيدا أنا ينسى أتكين واتو حكم چو حكم چنا شريعة to sai malamai suke cewa shi taqlidi a cikin aqida akwai ingantacce akwai wanda ba ingantacce ba mutun yabi magabatansa cikin aqida ba tare da ya gane ingantatta bace ko ba ingantatta bace to wannan haramun ne shi yasa suke cewa at-taqlidu hijabul aql annabi ibrahim da ma mushrikai an tambaye su me yasa kuke bauta magumaka sai su ce mun iske mu suna aikata haka qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun mun iske iyayen mu suna aikata haka amma annabi yusuf yayi taqlidin magabatansa amma akan ilmi cikin aqida yake cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaq wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay na bi hanyar iyayena ibrahim da ishaq da yaqub sai fadi abin da ya bi su akan shi ma kana lana an nushrika billahi min shay ba za mu yi shirka da Allah da wani abu ba to kaga wannan taqlidi ne cikin aqida amma akan ilimi to haka shi ko taqlidi a cikin ibada ko mas'ala to nan zaka nemi malami ne mai jin tsoron Allah kuma wanda an yadda da sanin sa ya ake gane jin tsoron Allah mu'amala ta yau da gobe ya ake gane malamin nan yana da ilimi malamai su shedi cewa yana da karatu an gane ko to watanan ne zaka iya kai tambayar ka ba ko malami zaka yi ma tambaya ba to shi taqlidin nan menene alaka shi da shari'a saboda dan su suna ganin cewa shin ana hana taqlidi ko ba ana taqlidi wanda ya kamata yayi taqlidi shine mutumin da bai da ilimi ko kuma mutumin da yana iya yin ijtihadi amma sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya to tunda an jarrabe shi da rashin lafiya ko kuma mujtahidi ne ba mutlaq ba nan wannan fannin bai iya yin ijtihadi inda anka kawo wannan mas'ala ko dai uzuri ya kama shi na shari'a to wannan sai malamai suka ce an halatta bishi to amma kuma shin shi taqlidin nan dole sai an bi mazhabobi guda hudu muka ce a'a malamai suka ce ba wajibi bane za a kalli dalilai in sun saba ma mazhabobin nan guda hudu dalilai ana iya daukar dalili na alqur'ani ko na sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin su wannan malamai sun yi ijtihadi idan sun yi kuskure za mu nuna kuskuren su amma kuma za mu neman musu gafara kuma dan adam ajizi ne kowa yana yin kuskure sannan kuma mu bi abin da dalili ya tafi akan sa to menene maqsad na shari'a game da abin da ya shafi shi wato taqlidi me yasa shari'a tace ai koyi da wani saboda kowa bai iya zama malami kowa ba zai iya zama malami ba to wadanda suke cewa malamai sun raba hankulan su a'a ba laifi bane in malamai sun yi sabani mun yi wata wani karatu asbabu ikhtilafil fuqaha dalilin da suka sa malamin fiqh suka yi sabani to idan suka yi sabani kai ga malamin da kai yadda da imanin sa da karatun sa idan ya baka fatawa in ka je gaban Allah ka tsira amma idan baka yarda da imanin sa ba ko baka yarda da ilimin sa ba ko an gane ko ka je ka tambaye shi to in ya baka fatawa kai aiki da ita gaban Allah ba za ka tsira ba dalili kuma dama baka yarda da shi ba saboda ya gyara ma biyan bukata kane shi yasa ka je ka tambaye shi ina fata an fahimce ni to wannan shi yasa malamai suka yi hani mutun ya je ya tambaya ga mutumin da bai yarda da karatun sa ba ko bai yarda da imanin sa ba saboda ya halatta mishi abinda Allah haramta ko ya haramta mishi abinda Allah halatta saboda jin dadin shi na duniya ina fata an fahimce ni to dan haka mas'ala ta taqlidi tana da muhimmanci amma a gurguje abinda zamu iya cewa anan abinda zamu iya cewa anan shine cewa shi taqlidin nan abu ne wanda yake wajibi don kowa bai yiwa ya zama malami bai yiwa kowa ya zama soja bai yiwa kowa ya zama dan sanda bai yiwa kowa ya zama to wato alkali ko juju an gane ko bai yiwa kowa ya zama to lauya bai yiwa kowa ya zama to manomi bai yiwa kowa ya zama to dan kasuwa dole dai Allah ya rarraba mu mutane abubuwan su amma idan mas'ala kai a matsayinka ba malami ba ta zo maka sai ka koma zuwa ga waɗanda Allah subhanahu wataala ce a koma zuwa gare su ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzo da'a ku yi ma ulil amri ana fassara su da shugabanni al umara sannan kuma ana fassara shi da al ulama su umara su ma za su koma ne zuwa ga malamai idan ba su yi karatu ba idan kuma sun yi karatu to suna iya su yi bayani tunda idan muka dauka zo kamar misali Sheikhul Usman bin Fodio wanda yana da mulki Allah ya bashi mulki kuma Allah ya bashi ilimi kinan cikin mas'ala yana yin bayani ba tare da sai ya koma malamai ba tunda shi ma Allah ya bashi nashi sani mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka kuma Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi adaa'u bih wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kaga da sun maida abin zuwa ga manzo da ma'abuta ilmi kina Allah ya ce in baka da ilmi ka maida abu zuwa ga ma'abuta sani ina fata an fahimce ni to dan haka wannan shidi dai ne abin da ya kamata mu gane kenan maqsad na shari'a saboda kowa ba malami bane to sai aka ce kai koyi da malamai ka je ka tambaye su don ka san mas'ala shine babban maqsad domin idan baka bi malamai ba kenan ka rasa hanya aljanna don kai baka san hanyar aljanna ba Allah kai mun tsari da kauce ma abinda nasu ya tabbatar da shi da kauce ma abinda ya tabbata na gaskiya na'am wallahu ta'ala a'lam
alam sai menene alaka malanta manhuwata addini da tarjihi
na'am to at-tarjih da larabci ana nufin rinjaye suwa asalin at-tarjihu tana nufin kalmata at-tarjih tana nufin al-mail was-siqal abinda ya karkata zuwa ga wani kote ko wani sashi ko kuma as-siqal abin da yayi nauyi domin kaman ma'auni yanzu idan aka aza wani abu akan wani abu in yayi nauyi ai guda zai rinjaya ko ba haka nan bane ko ko in abu ya karkata zuwa ga wani abu zaka iske ai an gane alamun ya karkata a wani fage to amma abin da ake nufi da tarjihi wajen malaman usulul fiqh shine taqwiyatu ahlud dalilain almutaaridain shine ka rinjayar da dai daga cikin dalilai waɗanda suka ce karo da juna an gane ko to wannan shi na daga cikin abin da ilimin maslaha ya shiga cikin shi shi yasa sai malamai suke cewa taqdimu al-maslahati ar-rajiha an gane ko ala al-maslahati al-marjuwa ana gabatar da al-maslaha ar-rajiha maslaha wadda at-tarin jaya akan mafsada wadda al-marjuwa wadda ake sa tsammani misali noma hatsi maslaha ce wadda take tarin jaya akan hana shan giya to masu yin burkutu ai burkutu haramun ce tunda tana samun mai to sai muka rinjayar da yin noman hatsi ba tare da mun hankalta ma wadansu suna iya su yi giya da shi ba domin idan aka hana shi abinci zai zama to matsala sannan misali taqdimul maslahatu al-amma ala al-maslahati al-khassa agabatar da maslaha ta jama'a akan maslaha ta wani mutum wanda kuma yanzu shine abin da ya maida mu baya kasashen musulmi da kasashen afrika sai ya zama to wadanda suke jagoranta kasashe sun rinjayar da amfanin su da na magoya bayan su da na iyalan su akan na kasa gaba daya to kaga nan wannan kuskure na sannan kuma alhamdu ala alghalib wato kalma idan ta zo cikin alqur'ani tana dauke da wata ma'ana to sai zaman to mafi yawancin ma'anoninta ga abin da take nufi kamar kalma ta ghalaba duk inda ta zo cikin alqur'ani tana nufin rinjaye da makami an gane ko to sai mun ka samu wadansu wurare kuma ta zo da ba aka samu sabani sai mu ce to mu dauke ta akan wannan ma'ana wadda ta fi zuwa akan ta duk da yake wannan ba mutlaqan bane amma malamai suna amfani da shi domin misali zaka iske kalma ta ghalaba duk inda ta zo cikin alqur'ani tana nufin rinjaye da takobi amma wani lokaci tana nufin rinjaye ba da takobi ba to sai malamai suka ce inda ake cewa annabawa an gane ko an kashe su to ana nufin annabawa ne waɗanda ba umurce su da jihadi ba waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ba ma wato ba ma manzanni bane domin Allah subhanahu wataala yake cewa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna ko qutila aw taqira'a to nabiyyun nan annabi Allah yace shi ko Allah yace kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah yace zan yi rinjaye to idan rinjaye ne na kalima na gaskiya dama annabawa su suke da rinjaye idan kuma ba rinjaye bane ake nufi nan magana ko na magoya bayan su ko na hujja da dalili to kenan kuma dole sai ya zama to rinjaye da mi rinjaye da takobi ina fata an fahimce ni to in rinjaye ne da takobi kuma waɗansu annaba an ce an kashe su kenan ba su yi rinjaye ba sai waɗansu malamai suka ce to nan annabawa aka ce ba manzanni ba dan ya ce la aghlibanna ana wa rusuli waɗansu malamai suka ce a'a nan annabi manzo ko annabi wanda aka murta da jihadi shine ake cewa zai yi rinjaye amma ba wanda ba umurce shi da jihadi ba domin Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa bani isra'ila sun kashe manzanni ba ma annabawa ba laqad akhadna misaqa bani isra'il wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun kaga an tura musu manzanni ba annabawa nan aka ce ba kuma sun kashe saura sun karyatar da saura an gane ko sun karyatar da saura sun kashe saura to kaga anan wannan ya nuna cewa waɗansu annabawa wato an kashe su sai malamai suka ce to waɗanda ba a umurta da jihadi bane ina fata an fahimci ni su ana kashe su amma duk wanda Allah ya umurce shi da jihadi to tabbas shine zai yi nasara dan mu tabbatar da wancan ayar tace la aghlibanna zan yi rinjaye nan ba rinjaye da kalmar suka dauka ba sun dauki cewa rinjaye da wato makami sannan malamai suka cewa ana taqdim na wato annahyu ala al-ibaha idan aka samu nasu ya zo ya halatta aka samu wani ya haramta to ne za a gabatar misali Allah subhanahu wataala ya ce abinnan wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum an halatta muna mu auri abinda daman mu ta mallaka bayan an kawo wadanda aka jero hurrimat alaikum ummahatukum wadanda ahramun a aure su to sai malamai suke cewa a cikin wannan mas'ala akwai wata mas'ala bayan ta shine cewa Allah ya ce ya haramta a hada ƴan uwa biyu ta fuskar aure to idan guda ta zamanto mace ce guda kuma baiwa ce shin ya halatta mutun ya hada su tunda aya ba ta yi bayani nan aya wancan aure ta yi to sai waɗansu malamai suke cewa za a rinjayar da nassin da ya haramta akan nassin da yayi mi yayi umurni domin in ka tafi kana iya fadawa cikin hadari al-akhdhu bil ahwata kenan to sannan kuma cikin wannan akwai mas'ala misali sallah an hana sallah lokacin da rana za ta fito an hana sallah lokacin da rana za ta fadi an hana sallah lokacin da rana ta kai tsakiya to yanzu ya zamu yi kuma misali sai sallar gawa ta kama lokacin da rana za ta fito ko sallar gawa ta kama lokacin da rana za ta fadi ko tahiyatul masjid ina fata an fahimci ko ko azumi na juma'a ita kadai an hana shi azumi na ran asabar an hada shi kadai sai dai ayi na asabar da juma'a ko na alhamis da juma'a a hada biyu to yanzu ya zamu yi da wannan sai kuma misali azumi na 6 shawwal ya fado ciki ko ran azumin arfa ya fado to sai wadansu malamai suka ce za a gabatar da nahayi akan mi akan ibaha sai wadansu malamai suka ce a idan ma nasin ya inganta shi wanga shari'a ta san da zaman shi kenan bai daga cikin wadanda aka hada ban sani ba ko an fahimta domin to ita shari'a ita yi umurni ayi magawa sallah kenan wannan sallah ba ta shiga cikin hani ita shari'a ita yi umurni ayi azumin arafa kenan ba yi shiga cikin wannan hani wallahu ta'ala a'lam sannan kuma taqdimun nahyi anil amr umurni yazo hani yazo ina fata an fahimci ne an ce mu auri mata fankihu ma qabala lakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba' mu auri matan da suka muka natsu da su a rayuwar mu to anan an ce ayi aure to sannan kuma wasu nassoshi suna iya ba da cewa mutun yana iya ya aure boya kuma yana iya mallaki baiwa to mutumin da ya aure mace an hana mishi ya aure ƴar uwarta ya hada su to in baiwa ce ya halatta ya hana su da taki ya hada su da taki tunda shi aya cewa ta yi wa an tajma'u bainal ukhtaini kakku hada su wal muhsanatu minan nisa da mata masu aure sai tace illa ma walakat aymanukum duk abin da damu ku tan mallaka to shi abin da damu tan mallaka an halatta shi bayan an hana a hada auren biyu to kenan shi ma malakat aymanukum bai daga ciki kenan yana yiwa yar uwa guda ta zamanto mata aure guda ta zamanto baiwa tunda nassi ya bada shi bayan wancan koko a za mu kalli cewa an haramta hadawa ƴan uwa guda biyu to kaga nassin da yayi umurni da ayi da nassin da yayi umurnin hani ko ba haka ba to wanne cikin su zamu gabatarwa to sai malamai suka ce anan zamu gabatar da wanda ya hani saboda kan mutun ya fada a cikin wato hatsari sai mas'alar mu ta karshe a cikin wato wannan shine wajen tarjihi an gane ko wajen tarjihi rinjayar da wani akan wani shine cewa taqdimul qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bil qur'an idan aka zo cikin tafsiri aka samu malamai sun yi maganganu daban-daban to wacce magana kamata mu rinjayar sai mu rinjayar da tafsirin alqur'ani da alqur'ani wannan kuma misalin sa zamu bada misali guda biyu saboda hali na lokaci misali na farko da aka zo wajen tafsirin alqur'ani wadansu malamai aya wadda ta zo cewa kada a kashi abin farauta ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا كك كش ابن فروتا كنا اكن حرام كني حرام تا ايكن حج اما ومن قتله منكم متعمدا wanda ya kashe shi da gangan sai wani sai imamu mujahid yake cewa wato mutaammidan ba yana nufin ba abin nan ya kashe shi da gangan amma nasiyan li ihramihi ya mance da yayi harama to kaga wannan sai ya tafi akan wannan fassara to kaga wannan imamu mujahid ɗaya daga cikin kibarul mufassirin talibi ne na ibnu abbas amma sai malamai suka ce idan aka kalli alqur'ani bai tare da mi bai tare da fassara shi domin a ƙarshen aya Allah subhanahu wataala yace wato wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan baligh al-ka'bati aw kafaratun ta'amu masakin aw 'adlu dhalika siyaman li yazuqa wabala amri dan ya dandana
kudar abin da ya aikata shi ko wanda ya aikata abu akan kuskure ba a ce ya dan dana kuda abin da ya aikata sai suka ce domin Allah ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana misali na karshe kuma wanda malamai suke bayarwa akan wannan shine misali wanda ya shafi mas'ala wato ta mutumin da abin nan ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adamu Allah ya ce watulu alaihim nabu abne adamu bil haqq ka ba su labarin ƴaƴan annabi adamu bil haqq da gaskiya sai suka ce ba ƴaƴan annabi adamu ake nufi na tsatsau ba ina fata an fahimce ni to kaga wannan riwaya da aka yo daga salaf sai wadansu malamai suka ce in an ka kalli alqur'ani za su saba mata domin mi domin idan aka duba Allah subhanahu wataala da ya fadi ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adamu ya kashe wani sai ce ya kasa turbude dan uwansa fa ba asallahu ghuraban yabhathu fil ardi li yahu kaifa yuwari sau ata akhi Allah ya tayar da hankaka dan ya nuna mai yadda ake turbude dan uwa sai suka ce a zamanin annabi wato zamanin bani isra'ila mutane sun san yadda ake turbude dan adam dan haka ba daga cikin bani isra'ila bane ko da an ce ibne adam tunda dukkan mu ana ce muna bani adam amma zance mafi inganci ƴaƴan annabi adam na tsotso ne domin a wannan lokacin ne ake jahilta yadda ake turbude dan adam ba lokacin bani isra'ila ba to alaka shi kuma da maqasid tarjihi zai iya kai mu ga samun dalilin da zamu aiki da shi don mu gane abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so to nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi mun halin sa sai bayan minti 10 insha Allah za mu zo mu ci gaba da maudu'in mu